Saka mai wuya.
Mu musulmai ne ustawa yanzu da muke haduwa muke ce alhamdulillah a mulkin Bolivia. Dan a mulkin Aido abinda ma muka samu yanzu ba Hausawa ba su da shi.
Ba dole bane da baya ba.
Sai ba dole bane.
Domin da kaman wuya yadda da irin wannan ra'ayin cewa nan ne koya ba Hausawa.
Baka yadda ba.
Eh ban yadda ba san.
Ka ga mutu ya daga mulki ya iya ne.
Wataƙila za a tuna cewa a kwanakin baya Allah ya ba mu iko mun kai ziyarar ƙasashen jamhuriyar Nijar da Ghana da kuma Kamaru. To a lokacin da muke a Kamaru ne kuma Allah har ila yau ya ba mu ikon ɗaukar wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya, inda muka tattauna da 'yan siyasa guda biyu wanda suka san Kamaru cikinta da wajenta. Ya kamata a fahimci cewa ƙasar nan ta Kamaru tun da ta samu 'yancin kanta shugabanni guda biyu kacal ta yi. Ahmad Ahijo, wanda kafin ya rasu ya share shekaru 25 yana mulki, da kuma shugaba Paul Biya, wanda ya ma fi shi a hijin dadewa kankar ga mulki domin ya fi shekaru 30 yana mulki din.
Ni ne Rabiu na mai damara a birnin Kamaru, mataimakin mai anguwa a jam'iyyar MRC da take adawa da FDP sin Paul Biya. Alhamdulillah, abinda za mu ce da wannan shekara 46 Folbiya a wannan ƙasa, da mu ce dai mun gode Allah da mu ana ta tattallafa dai kawai, amma ba abin da za mu ce sai dai kada Allah ya sake kawo mana irin wannan. Allah ya kawo mana wani mai adalci wanda yake tausayin jama'a, yana tausayin ƙasar shi kuma mai son ƙasar shi. Wannan shi ne abin da za mu ce game da Folbiya. Salamu
alaikum, ni dai sunana Jamila. Ya shugabanci shugaba Folbiya ba abin da za mu ce, wato muna alfahari da wannan jam'iyya CTDM, domin shugabancin shugaba Folbiya a ƙasar Kamaru ya kawo ci gaba, domin gaskiya ba mu da matsalar tsaro, ba mu kuma da matsalar zaman lafiya, muna samun zaman lafiya cikakke, sa'an nan kuma ba mu da matsalar yunwa da talauci a wannan ƙasa. Sai haka babu abin da zamu ce da wannan shugabanci na shugaba Folbiya, sai dai yi masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya, kuma Allah ya ƙara wa ƙasar mu ta Kamaru zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi.
To jama'a, kamar yadda muka ambata, zamu yi magana game da Kamaru da al'ummarta da matsalolinta. Alhaji, bari in fara da kai Alhaji Ridwan. Yanzu idan wani ya tambaye ce Kamaru na nan zaune lafiya komai daidai ba matsala, jama'a sun gamsu, me zaka ce masa?
Eh, to abin da zan yi fara da cewa shine mu gode Allah tunda muna zaman lafiya, domin kasashen duniya gabaki daya likiti na nan, ko ta ina su tushashin mu na Afrika nan, akwai fitino iri-iri. To kaga dai shugaban kasar mu dai mutum ne mai hankali, dottijo ne wanda yayi duk yanda zai yi dai ya kare wannan tashoshin hankalin kare shigo mana nan. Tashin hankalin da muke da shi a cikin ƙasar nan shine na tashin Ingilishi da tashin Faransa. To wannan kuma magana ne wanda yake tuntuni tun ba hada kan ƙasar Kamaru da abin nan. Shirin da aka yi, su wayanda suka yi shirin na farko, su suka yi, ba su gaya ma wayanda suka taso cewa ga yanda suka yi shirin abin ba. To yanzu kuma duk rabin su ba su nan. Yanzu wayannan Ingilishi su sun tada masifa da bitina cewa sai dai a sake raba ƙasar Kamaru.
To za mu zo kan maganar rikicin 'yan Ingilishi da 'yan Faransa, amma yanzu abin da ke so yanzu Alhaji Ali, me ye ra'ayinku ku 'yan adawa, kun gamsu da halin da Kamaru take ciki yanzu?
To a gaskiya, kamar yadda aka bar muna Kamaru a shekarar 1982, ba mu tuna cewa Kamaru za ta kai wannan matsayin na kaka da kayi ba, wato matsayin tashin hankali daga ɓangaren siyasa har zuwa ɓangaren tsaro da ɓangaren ma tattalin arziki da kasuwanci da sauransu. Domin muna da abubuwa da yawa mai nuna muna cewa yayin da shi shugaban ƙasa Folbiya ya ɗauki wannan mulki, ya nuna muna cewa lallai kuwa Kamaru ba ta da wani matsala har tsawon shekaru 30 ko 20. Ba za mu samu matsalar kuɗi ba, ba za mu samu matsalar tattalin arziki ba, domin a wannan lokacin kamfanonin da aka bar mishi ya yi sama da 40 hakan nan kafin ya yi abin da shi kuma ya zo tabbatar a shekara 1986 cewa lallai kuwa ba za mu tafi bankin lamu ni ba ka san bankin lamu ni su ne masu sayan bashi kuma su sayar maka da kudi da tsada lalle ko ba za mu isa wannan matsayin ba to kaga har muka kai da isa wannan matsayin ta aka kai da shekara 1990 yayin da aka tusa mu na duniya gaba daya ma yayin da dangan Berlin wato ne jamu ta rushe aka tusa cewa duniya gaba daya yanzu kuma yi demokrasiya aka sa shi da karfi da yaji ya ba mu damar yin demokrasiya amma kafin nan kamar ta bice burare da yawa wanda mu muna daukan cewa wato rashin kula da rashin daukan mulkin din da muhimmanci ne ya kawo duk wannan
bari mu fara saka halin zaman rayuwar jama'a mutanen Kamaru mu fara da shanin talauci karuwa yake ko raguwa yake
wato a takaice dai zamu yi ce muka talauci dai kamar karuwa yake ba ma kama ba domin duk takardu duk kuma rubutu duk wadansu bincike sun nuna cewa talauci karuwa yake amma ba mamaki talaucin da ya zama yana karuwa domin yayin da shi shugaban kasa ko da ya dauki mulki ne mu duka Kamaru mun nan ba mu fi miliyan 8 ba nake ga a shekara 1982 ba mu fi miliyan 8 ba amma a lokacin da tattalin arzikin mu ai gojin miliyar na ga 100% ne muke da shi kamar tattalin arzikin da zamu yi amfani da shi kuma muna da kamfaniya wadanda gwamnati ta sa hannu take taimakawa wato saboda shanye rashin aiki na matasa wanda ba a tambayar wannan kamfaniyar ta yi riba ko ta ba mu abin da wato riban da gwamnati zai ke dauka wadannan kamfanoni din shine ta zo ta dauka ma'aikata
to ka ga su wadannan to bare sai a nan ruwan ka da wanda faɗa cewa talauci na karuwa ne ko raguwa yake ne yanzu
eh to wanda yake faɗa da bakin shi ya ce lokacin muna miliyan kaza yanzu ba mun double wannan miliyan ne
a yawan jama'a wai
a yawan jama'a na farko kenan na biyu kuma ina so ya sani cewa duniya sanjuwa yake a kowane lokaci da muna da arziki har muna biyan magine ma yan aikinsu a da Equatorial na da lokacin tsohon mai kasa Kamaru ne yake biya musu yan aiki fonctionnaires na albashinsu to idan zama da yau gine ta yi dan kudi Kamaru take kora yanzu a wasu fita kasanta wannan rikicin yana na ajiye yanzu haka ana na ana yi saboda haka wato ga guguwa ne ya sake ba wai iya tafiyar da kasa ba ne domin kada iya tafiyar da kasa ne zan ce maka babu a cikin Kamarun nan wanda ya fi Paul Biya sanin Kamaru me yasa na faɗi maka haka yana makaranta ya zo makarantar shakasan waje ya dawo Kamarun nan ya zo yana aiki a gwamnati har ya zo ya zama prime minister shekara da shekaru yau ya zo zama shugaban kasa shekara 39 in an haɗa duk wannan
idan ka rubu wannan shekaru 39 da akwai inda na keɓe magana Paul Biya amma mutum da ka kawo ta bari mu yi ta yanzu nan kamar tana da mutane kan miliyan 25 ko kana jin shugaba Paul Biya da gwamnatinsa suna rike da jama'a kasar Kamaru baki ɗaya daidai wa daida ko akwai inda ya saɓa wa juna
eh to ana rike daidai wa daida abin da zai ga maka kamar nake ce maka mu ko mu za mu koma rikicin sashen ingilishin nan
to za mu
da babu wani rikici a kasan Kamaru muna nan sai dan Boko Haram sun ta za su shigo ta nor ajeta to zai taso da wannan magana na yan amma ingilishi da suka ce ba a yi musu su daidai yadda ake yi masauran
ina zan zo kansa sai na gama da maganar ko mutane sun gamsu da harkokin kiwon lafiya ilimi da sauransu kana jin idan aka dubi Kamaru a harkar tattalin arziki da sana'o'i da abin yi a wurin mutane suna da abin yi a yanzu yadda ya kamata idan babu me yasa babu
eh to kamar da nake ga maka ne yanzu sai maka yawa aka yi ana yawa kowane lokaci ana aihuwa yana karuwa to kuma na farko kenan
amma ko ta kasa tana da arziki
na biyu tana da arziki to ka san kasan Kamaru ba kamar shashin wajen kucan bane nan
in ka ce wajen muka nufin Najeriya
kama Amerika kama Amerika can su suwa da yanci yi abin su ne kuma kowane jihar da yanci ya yi nashi
nan ba haka ba
ne nan Faransa ne ke iko da kasan Kamaru
yawwa ka dauko mu kai mun su sayan da yake mun kai sai za mu yi magana Faransa kana nufin yanzu ka fi dore laifin akan Faransa fiye da
Faransa ne take iko da kasan Kamaru me yasa
To madalla, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wato yau inda zamu zo mu ci gaba da kashi ne biyu na wannan tattaunawa din, inda daga cikin abubuwan da zamu tattauna akwai hadda maganar kabilun Kamaru din da kuma cewa suna da yancin kowa ya zaba wa kansa abin da yake so ta makomar siyasa ne, kuma daga cikin dukkan kabilun na Kamaru wace ce tafi rike makamai na siyasa a halin da ake ciki a yanzu. To a nan zamu tsaya yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Rilwanu Sharubutu da kuma Alhaji Ali Danish sannan da wakilin manajan Kamaru Awal Garba da ya taimaka mana wajen hada wannan shiri, ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington DC, ku huta lafiya.